Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan rigamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji ci gaban da aka samu a yunkurin shawo kan rikici da ake fama da shi a yankin da ke amfani da harshen Ingilishi na kasar Kamaru. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Suleiman Muni Barma ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyin da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kwamitin Shari'a a Majalisar Wakilan Amurka ya kada kuri'a akan azan laifin yiwa majalisa rashin da'a kan Attorney General William Barr game da kin amincewar ma'aikatar Shari'a ta baiwa majalisar tarayya. Cikakken bugun rahoton bincike da Robert Mueller ya gudanar a kan kurasha ta yi katsalandar a zaben Amurka na shekarar 2016. Kwamitin ya kada kuri'a ne a kan jam'iyya inda masu neman azan laifin akan ba suka samu rinjayi da kuri'u 24 bisa kuri'u 16 na waɗanda ba su da ra'ayin hakan. Kafin kada kuri'an a jiya Laraba, fadar White House ta ce shugaba Donald Trump ba shi da wani abin yi illa ya yi amfani da alfarmar da doka ta bashi, ya hana bada abubuwa da kwamitin ya nema a cikin sammaci da ya baiwa fadar White House din, abinda sakatariyar harkokin 'yan jarida Sarah Huckabee Sanders ta kira wuce gona da iri da nuna iko da shugaban kwamitin na bangaren Republican Gerald Nadler ya yi. Ta ce fadar White House da Attorney General babu wanda zai mutunta bukatar Nadler da ya saba wa doka a cikinsu. Lauyan shugaban kamfanin fasahar sadarwa na kasar China ya ce zai nemi kotu ta dakatar da shari'a da take yi wa Meng saboda wasu kalamai da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a baya. Babbar jami'ar kudin Huawei Meng Wanzhou ana mata daurin talala ne a kasar Canada yayin da take jira ko za a mika ta zuwa ga Amurka inda ake neman ta bisa zargin aikata laifin damfara. Meng da lauyanta Scott Fenton sun bayyana a gaban kotu a Vancouver a jiya Laraba. Fenton ya ce kalaman da Trump ya yi a baya cewa zai shiga cikin batun Meng inda hakan zai taimaka wa shirye-shiryen ciniki tsakanin Amurka da China, lamarin da lauyan ya ce zargin da ake yi wa Meng na siyasa ce kawai. Fenton ya kira kalaman na Trump da barazana da kuma lalata tsarin doka da oda. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'ai a ƙasar Mozambique suna nan suna aiki gadan-gadan domin shawo kan barkewar cutar kwalara a ƙasar da ta biyo bayan mahaukaciyar guguwar Kenneth da ta yi ɓarna a watan da ya gabata. Kenneth, mahaukaciyar guguwa ta biyu da ta afkawa ƙasar cikin makonni 5, ta lalata asibitoci kana ta lalata aikin raba ruwa a ƙasar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta kiyasta akwai mutane kusan 100,090 da ke bukatar taimakon magani ko kuma suke kan hadarin kamuwa da cutar a Mozambique, in ji mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stefan Dujarric. Kenya ta afkawa Mozambique ne yayin da kasar take fama da barnin da mahaukaciyar guguwar Ida ta yi mata, wacce ita kuma ta afkawa yankin tsakiyar kasar makonni kafin Kenya. Guguwar Ida ta lalata birnin Beira mai tashar jirgin ruwa ta kuma kashe mutane sama da 1,000 a kasashen Mozambique da Malawi da kuma Zimbabwe. Shugaban Amurka Donald Trump ya kakabawa Iraq takunkumi a jiya Laraba sa'o'i bayan da shugaban Iran din ya ce ya janye daga wasu bangarorin yarjejeniyar kasashe shida masu arzikin man fetur. Trump ya faɗa a wani umarnin shugaban ƙasa da ya fitar a jiya Laraba cewa akwai sababbin takunkumai da aka dora wa Iran wanda ya haramta mata fitar da duk wasu nau'o'in karafa da suka hada da baki da fari da kuma jan karfe zuwa kasashen waje, wata hanyar da Iran din tafi samun kudaden shiga. Takunkumi da Amurka ta dora wa man Iran wani babban al'amari ne da ya mummunan tasiri akan tattalin arzikinta. masana'antar karafai a Iran babbar kafa ce da ke samar wa kasar kudade. Trump ya faɗa cewa matakan da muka dauka akan Iran sun hana ta samun kudade da take tallafawa ayyukan ta'addanci saboda tattalin arzikin kasar na kan hanyar rushewa. Gwamnati ba ta da kudi, kana kuma ana fama da tsadar rayuwa.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a kasar Kamaru, inda hukumomi ke kokarin shawo kan tashin hankali da ake fama da shi a yankin da ke amfani da harshen Turancin Ingilishi. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton Moki Edwin Kinzeka da Muhammad Babali ya fasara zai kuma gabatar.
Hukumomi a jamhuriyar Kamar sun ce 'yan awaren da ke arewacin kasar masu magana da Turancin Ingilishi da kuma mayakan kungiyar Boko Haram 165 suka mika wuya don radin kansu a cikin watanni biyu da suka gabata, yayin da ɗaruruwan 'yan awaren suka ce sun daina tada ƙayar baya. Amma yayin da Moki Edwin Kitizinka take haɗa mana rahoton daga babban birnin ƙasar Yaounde, akwai tambayoyi akan cewa ko waɗanda suka miƙa wuyan su ne haƙiƙanin 'yan ta'addan ko kuma 'yan awaren masu magana da Turancin Ingilishi. Sojojin ƙasar Kamaru da kuma wasu ƙungiyoyi da suke goyon bayan gwamnati suna ta tura wani hoton bidiyo a satin da ya gabata da ake zaton tsohon shugaban mayakan 'yan awaren ne mai suna Yannick Kawa. Faifayin bidiyon ya rabu gida biyu. Bangare na farko yana nuna Kawa yana cewa ba zai daina ba wa mayakansa umarni don su murƙushe sojojin ƙasar ba. Bangare na biyu ya nuna Kawa yana faɗa wa taron jama'a cewa wata kafar yanar gizo ya shawo kansa da ya miƙa wuya ga bataliyar sojoji masu saka baki da sauri.
I was in touch with one man online, he started encouraging me, then I decided to...
Akwai wani mutum da nake magana da shi a yanar gizo, shi ya fara ƙarfafa mun gwiwa, sannan na yanke shawarar na miƙa wuya da kaina zuwa bataliyar sojoji masu saka baki da sauri. Tun daga ranar har zuwa yau, ni 'yantacce ne. Kwamitin kwance ɗamara da sake haɗin kan ƙasar Kamaru, wato NCDDR a taƙaice, ya ce Kawa yana ɗaya daga cikin mutane 165 na 'yan awaren da ke arewacin ƙasar masu magana da Turancin Ingilishi da kuma mayakan ƙungiyar Boko Haram waɗanda suka miƙa wuya tun a watan Maris da ya gabata. Shugaban kwamitin kwance ɗamara da sake haɗin kan ƙasar Kamaru, wato NCDDR a taƙaice, Francis Fay Yango, ya ce mutane 50 daga cikin mayakan daga yankunan Kamaru guda biyu suke waɗanda suke magana da Turancin Ingilishi, yayin da 109 daga garin Mora suke wanda yake kan iyaka tare da Najeriya.
The numbers may seem small, but I think we are doing a lot.
Adadin zai iya zama kaɗan, amma ina tunanin muna iya ƙoƙarinmu, saboda idan ka ƙara akan wannan adadi da muke da shi, muna da ɗaruruwan waɗanda suka ajiye makamansu. Muna tafiya a hankali ne domin mu ɗauke su zuwa wannan cibiyar yanzu. Za mu mai da su can da zarar an ɗan ƙara samun sha'anin tsaro ya inganta. Yango ya faɗa da yawa daga cikin waɗanda suka miƙa wuyan suna wasu gurare da ba zai bayyana su ba saboda dalilin tsaro. Ƙin yin cikakken bayani ya ƙara jefa shakku a kan bayanan gwamnati. Joshua Medong na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Kamaru da suke saka ido ya ce, zai matukar wahala cewa ka yarda da waɗanda suka miƙa wuyan na 'yan awaren da kuma 'yan ta'adda. Ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da kuma 'yan fashi da makami da suke tare manyan hanyoyi suna yin sata, kisa, garkuwa da kuma kwacewa fararen hula kuɗaɗe. A cewar Maduwang, gwamnatin Kamaru ta ce akalla mutum 1000 suka mutu a cikin shekaru 3 a rikicin 'yan awaren, yayin da Boko Haram suka kashe sama da mutum 1,500 tun lokacin da suka fara ta da ƙayar baya shekaru 9 da suka wuce.
To a gaida Babaliya, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke haska fitila akan harkokin da suka shafi mutane masu nakasa a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mumuni Barma. A wannan karan shirin Nakasa ya bakunci garin Kano a tarayyar Najeriya, inda wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kori ya tantauna da Aminu Ahmad Tudun Wada, mai aikin kera keken guragu, sana'ar da ya koya da nufin samarwa guragu sassauci akan maganar kai da kawo, bayan da ya lura cewa larurar kafafu na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke hanawa nakasassu samun ilimi. Ko da yake kafin ya rungumi wannan sana'a, bakon shirin ya fara ne da kasuwanci. To amma ku bari ku ji yadda aka yi ya haɗu da larurar da yake fama da ita.
A lokacin da na haɗu da wannan nakasa, ina da shekara uku. Allah ya sa na samu wannan nakasa ta kafa. Babana ya yi alwalara da magariba zai tafi masallaci, sai aka yi mun alwala, sai ya bani buta ya ce to kai gida ka zo mu tafi masallaci. Ina shiga zaure sai na yanke jiki na faɗi, ina faɗuwa na kama kuka. Ya taho daga kofar gida ya zo gurina, babata ta taho daga cikin gida ta zo gurina, ban dai daina kuka ba, ta karɓe ni. Shi kuma ya haƙura ya tafi masallaci. Ƙarshe dai haira daga masallaci ina kuka. A wannan lokaci gari ya waye, aka ɗauke ni aka kai ni asibitin Murtala. Daga asibitin Murtala a wannan lokaci da safe ana sa na aboki baho za a yi mun wanka, aka ga ƙafata ba ta shurawa. To shi babana ya ce to ku zo mu tafi asibiti. Aka kai ni asibitin Binni. Daga asibitin Binni Turawa suka yi iya ƙoƙarin su. To lokacin Dala Orthopedic, wato asibitin ƙashi na Dala, Turawa ne suke aiki. Babana daga nan ya sake ɗauka ta, aka ce aka tafi da ni asibitin abinnan Dala. To lokacin Turawa ne su ne suke yi wa mutane operation menene diddi, aka yi iya ƙoƙarin da za a yi a ga na samu tashi. Allah bai yi ba, babana dai duk inda za a shiga, babata da bokaye da malamai da duk inda za a shiga aka yi iya da inda za a shiga. Ƙarshe dai aka haƙura aka bawa Allah a ta wannan.
Tun a wannan lokacin dama kafofin duka biyu ne ko kuma a ɗaya ce ta fara kuma daga baya ɗayar ma ta taɓo?
Kafofi na guda biyu ne, saboda a tsuguna nake tafiya, duk wanda yake kallon talabijin ko yake wani abu zai dinga ganina. To a haka na samu kaina a gurguntar, bana iya tashi, saboda a lokacin akwai cututtuka kamar guda huɗu wanda gwamnati da ma'aikatan lafiya duk sun mai da hankali a kansu. Saboda a lokacin akwai kuturta, akwai ƴan rani, akwai kurkunu, akwai ƙazuwa. To duk ana ganin wasu ciwuka ne waɗanda suke damun mutane a ido ƙarar ana kallo. Amma a lokacin ana amfani da cewa duk wanda yake da larura irin wannan tamu ta polio, wato sai a ce ai shan inna ne, wai su isko kai ne, ko ka je gindin bishiyar kuka ko wani abu, ko ka taka wani abu, ko ka taka aljani, shi ne ake taba. Ba a gano cewa wata cuta ce ta daban wacce ake sha a ruwa ko a iska ko a wani bata zo ba. To shi ne dalili.
Yaya rayuwarka ta kasance musamman kana matakin yaro, batun makaranta da sauran abubuwa? An yi makaranta ne?
Na fara makaranta primary ta farko. Na fara zuwa, to da babana ya tashi daga unguwar da muke
nan. Bayan ka yi shekara kamar nawa?
Bayan na yi shekara kamar shida. Ina da gurguntar. To abokanai na waɗanda muke wasa da su, wasan ƙasa da sauransu, aka je aka zuba su a primary, ni ma aka haɗa da ni. To waɗanda suke ɗauka ta a baya, muna tafiya makaranta da ran gane nauyi, kuma muka tashi daga gidanmu kusa da makaranta, muka koma wani guri mai nisa tsakanin makaranta da gidan. To sai ya zama yaran ba sa iya ɗauka ta zuwa makarantar firamare ɗin da sauransu. To anan na samu matsala, na ce to ni yanzu shikenan na haƙura kenan babu karatu. Sai na gano ƙirƙira a lokacin, na ce to saboda Allah ina ganin babu abin da ya hana ni zuwa makaranta. Da na girma sai na gane babu abin da ya hana ni zuwa makaranta sai rashin keke na guragu wanda za su tuka su je su zamana suna da ƙafa za su iya zuwa. To daga nan ne na ce to ni kuma zan yi maganin keke.
bayan wannan lokacin da ka daina zuwa makaranta saboda lalurar rashin abin sufuri, yaya rayuwa ta kasance?
Rayuwa da ta kasance sai na zama na cewa na zo na zauna a kofar gida na kama trader, hakan nan in je kasuwar kusa da ungomu in dan sissiyo abubuwan da zan iya siyowa in zo in kasa, ko kuma in wani za shi kasuwa in bashi cewa siyo mun maganin sauro, siyo mun alewa, siyo mun dai wani abu da dai din naga ana siyarwa yara suna siya, sai na dinga irin wannan harkar kasuwancin. A haka na kasance na iya kasuwanci, sannan da na gane cewa ai rashin keke ne yana ni, to sai ne wata zuwa makaranta inda zan ci gaba da karatu.
To zuwa yaushe ne ka dinga yin wannan trader, kuma ta kai wannan mataki, misali wannan saye da sayarwa da kake na kayayyakin masarufi?
Kayan masarufi da na dinga saye da sayarwa, na fara yin saye da kayan masarufi tun 1978 da 7. To na fara yin wannan ina yi har sai da ta kai
kana dan shekara wajen 17.
Ina da wajen 17. To a lokacin da na fara yin wannan ina sana'ar, tunda na je ina koyon aikin kafinta a wurin wani babanmu, wani professor a unguwanmu. A lokacin ban fara kasuwancin ba, to ina zuwa gurin wani tsoho yana harkar kafinta, saboda duk ƴaƴansa abokane na ne. To da nazo nake son zan fara kasuwanci, sai na ce masa, baba ina son za a yi man ɗan ƙaramin shago haka kes, ina son zan fara sai da kaya. Daidai shagon duk mutumin da ya san tabarman leda ƙarama mai ƙafa 6 ɗin nan bai ƙafa 4, to daidai yanda ya yi min shagon kenan. Kuma a lokacin abinda na bashi cewa ya kawo naira 15 in siyo wasu kaya in haɗa maka wannan shagon, na siyo ya haɗa min. Ina nan ina kasuwancin daga 1977 har na zo da 8, kai har na zo da 83. A lokacin ina kasuwancin sai da na kai ina da babban shago a unguwanmu a nan Tudun Wada, ya zama na katon shago ina sai da kayayyakin masarufi. Na je kasuwar Sabon Gari ma na siyo kaya, saboda a lokacin da aka canja min babban shago sai da ne aka yi min kanta 4, wanda in na siyo kaya yau to sai gobe zan kasa su. To amma da wani lokaci ya zo aka ce a rushe shaguna, a rushe kyasa-kyasai, to a lokacin kuma sai ya zama nan kuma sai na daina wannan harkar, sai na koma yin kere-kere. Na ce to ina da wani tunani kwaya daya, gura ni rashin keke ya hana ni in ci gaba da karatu, in karasa firamare na bare in tafi sakandare, bare in tafi jami'a. Sai na ce to tunda na gano keke ne ya hana ni tafiya, kuma ana haihuwa gura guba ba a haihuwa su ba, me zan yi wanda zai sa gurogu su sami keke saboda su ji daɗin tafiya makaranta, kada su ma su sami kansu kamar yadda na samu kaina ban iya ƙarasa firamare ba, bari in shiga sakandare. Sai na ce keke zan zo in fara kerawa. Tun ina zuwa na hangi, masu yin keke a Kano a lokacin mutum biyu ne. Akwai wani mutum ana ce masa Kwalle, da a Sabon Gari yake yi a Ila Road daidai bayan bankin Inyamurai, ya tashi daga nan ya koma Dakata. Akwai wani dattijo da yake yin sa a Jakara, sai ai wata 6 ka ba da kuɗin keke naira 100 ko 200 ba a gama maka keke ba, sai ai wata 6 ba a ƙare maka. Nace to idan waɗannan mutanen guda 2 suka mutu a Kano, to yaya zamu yi? Saboda haka kaga ba mu da wani wanda zai muna. Sai muka koma muka ce to dabarar da ya kamata yi, muka je muka sai keke guda 1, muka yanyanka shi, muka zo muka dinga gwada shi, da ni da akwai wani ana ce masa Abdullahi Bako, da akwai wani ana ce masa Muhammadu Gumal, da akwai Gani, akwai Muhammadu Sa'idu wato Muhammadu Keti. Muka taru muka ce akwai wani Ibrahim Malumfashi shi ya rasu, muka zo muka haɗu muka ce ku zo fa mu dage miwa kanmu abin hawa. Da muka yi keke na ɗaya a Kano a nan Katsina Road daidai wajen abin residential hotel, muka samu wani Inyamurai a guri, muka ce masa muna so za mu haɗa keke na gurogu, ya za mu, ya ce ku zo ku zauna, duk ina abin da kuke so ku yanka ku zo, zan ba ku dama, in za ku iya yanka ku yanka, in ba za ku iya ba ku zo ni zan yanka muku ku yi mashamaɗin.
Shi me yake
shi walda?
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tantaunawa. Kafin wannan lokaci, a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da bakon shirin na ƙasa Aminu Ahmad Tudun Wada, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida malamai, sai kuma rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Ghana a wannan mako.
da New York Times da mu so masharhin jaridun na yau. Kuma babban labarin ta shine ayyuka 81 karkashin shirin gunduma daya masana'anta daya za su so ma aiki kan karshen shekarar nan. Minister masana'antu da trader ne ya faɗi haka. Minister na masana'antu da trader Mr. Alan Kojetramantin ya ƙara jaddada aniyar gwamnati na gabatar da wannan tsari na gunduma daya masana'anta daya kan karshen shekara ta 2020 game da abin da yace aiki na ci gaba cikin tsanaki kuma kan karshen shekaran sama da irin waɗannan masana'antu 100 za su so ma aiki yanda duk iyan Ghana za su tabbatar da cewa gaskiya ce ba yaudara ce ta siyasa ba. Ƙungiyar Karago wato TUC ta nuna rashin jin daɗin ta ga ƙungiyar ma'aikatar masana'antu da kuma kasuwanci wato ICU. Jaridar ta ce ƙungiyar Karago wato TUC ta nuna rashin jin daɗin ta game da halayyar shugabanni da wasu mambobi na ƙungiyar masana'antu da kasuwanci na ƙasar nan yayin faretin ranar Mede. A wurin wannan fareti a nan Akra wasu ma'aikata da ake zato mambobi ne na aita wannan ƙungiya suna ɗauke da kwalaye da an kan rubuta a cikinsu. Dr. Bakai ne babban magatakarda mafi muni wadda kenan bai gabatar da aiki yadda ya kamata ba a tarihin ita wannan ƙungiya. Ƙungiyar ma'aikatan Trader na wahala ƙarƙashin shugabancinka a cikin wasu abubuwa da sun kano na damuwarsu ga shugabancin na ƙungiyar Kadago. Da yake jawabi ga wani taron manema labarai a nan Accra jiya Dr. Yauba babban magatakardan ƙungiyar Kadago ya yi kira ga ita ƙungiyar masana'antu da kasuwanci da maza su fito su nemi afuwa ga manyan baƙi a wurin taron da sun kaɗa da shugaba Nanado Dankwa Akufo Addo da mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumia. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito cewar jami'iyar NDC ta yi amai ta lashe akan rajistan kadin nan da ake cewa Ghana Card wato katin shaida na zama ɗan ƙasa kenan tana mai kira ga mambobinta da su shiga adama da su a atisain. Jaridar ta ce babban jami'iyar adawa National Democratic Congress wato NDC tana mai kira ga mambobinta da su shiga a dama da su dangane da wannan atisayi na rajistar katin na ɗan ƙasa bayan an kama wasu jami'ai na hukumar ta Ghana 'yan ƙasa NIA kenan suna rajistar mutane a cikin dare. Jami'ira wacce tun farko take da matsala da tsarin rajistar ta yi kira ga mambobinta su kauracewa atisayin. Yanzu dai a wurin wani taron manema labarai a nan Accra muƙaddashi babban magatakardan jami'iyyar Mr. Peter Tukuno ya yi kira ga mambobi da su shiga gadan-gadan a dama da su wurin rajista na katin shaidar ɗan ƙasa. Da wannan kuma muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Redwana Lamuk Jara Bas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma lokaci ne na ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan gode ne ma Kristocin jihar Kaduna da suka je suka ziyarci 'yan kasuwan garin Kaduna saboda a rage kaya wa masu azumi su samu sauki. Lallai wannan ziyara da suka kai na a rage kaya domin a samu sauki a azumi sun cancanci yabo kuma haka ake so. Wannan zai kawo haɗin kai. Lallai muna godiya a gare su su ci gaba da yin haka domin shi zai kawo zaman lafiya da kuma haɗin kai. Daga ƙarshe kuma muna fata musulmai za su yi addu'o'i a wannan wata domin a samu zaman lafiya a Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa murya America mai magana Bello Alali Unguwa Hassan da local government kibisar Najeriya. Yau ra'ayina ya karkata ne bisa ga yiwa 'yan Nijar jaje alhakikanin gaskiya son jama'a sai gwamnatin Nijar. Saboda alhakikanin gaskiya inda aka ce shugaban ƙasa ya tsaya ya kaddamar da ainihin tsayawa shi jajanta a yi wa a yi karɓar ta'aziyya na kwana uku ya dace ga mutum 16 a Najeriya mutum 160 don sun mutu ko 260 don sun mutu shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda kafa da shi shi kasashen yammacin Turai kasashen Laraba wurin taron tattalin arziki kowa za a tara mu arzikin in an tara babu kowa ana tara mutane arziki alhaki da mun gaskiya abun da aka faɗi sai an ga soyayyar balasa take sai ta ga soyayyar haƙi da mai haƙi shine Buhari ke yi talakan Najeriya kuma muna yi mai roƙon Allah Allah shi gwada mai ya sauka lahiya kuma muna roƙon Allah Ubangiji sarkin sarauta in dai sai kuɗi na yaka zuwa kasashen yammacin Turai Allah shi kawo wanda ka binciken shi duk abin da ya fara sai an kulkulo shi saboda muna ganin abubuwan da Buhari ke yi ba san talaka bane a ce ana kashe mutane kasarta kana zuwa taron tattalin arziki kana zuwa hutu ai ba sai kare don hamshi wallahi kai ne shi ciwo dai ya a sai kare don hamshi kai ne shi ciwo talakan Najeriya su tsaya tsayin daka su zabe ka ta kama yawon tafafi ka tainan ka tainan bari ba kadiba mutum 100 mutum 60 na sun kama su Najeriya jar amma gwamnatin su ya jajata mu talakawan amma muka ji abin da ake gai kullun an tare wanga kullun an kame wanga kuma ka sai makamai a ce Buhari na son talakan Najeriya
kafin mu karkare ga tsarabar watan Ramadan
assalamu alaikum ni ne Sanusi Ahmad Kutama shi dai azumi wato shine kamewa daga wasu sha'awoyi guda biyu na cin abinci ko sha da kuma kamewa na sha'awan gaba na cin saduwa da iyali tsawon hudun alfijir zuwa faduwar rana daga cikin wannan wata na Ramadan da ya kama har zuwa karshen sa to wannan shine azumi wanda Allah ya wajabta wa musulmi wajibi ne matukai yana da lafiya matukai yana a gida yayin wannan azumi a duk tsawon rayuwarsa idan wannan wata ya kama saboda fadar Ubangiji شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لكما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو وجب تامك أزمي كما يدعك وجب تاشي قول نسك قباتيكو كي أزمنا دومن يجاك إذوا جنس أوران الله تو الله يتبتمن جنس أوران الله يساونا أزمي نامو يا سرككي زكاتم دهالا يمقبات يسنيامنا كربوا أتكين ibadanmu da kuma addu'o'inmu assalamu alaikum
to madalla sai kuma tashin muhimman kanin labarai
kwamitin shari'a a majalisar wakilan Amurka ya kada kuri'a akan azan laifin yiwa majalisar rashin da'a kan attorney general William Barr game da kin amincewar ma'aikatar shari'a ta baiwa majalisar tarayya cikakken bugun rahoton bincike da Robert Mueller ya gudanar akan kurasha ta katsalandan a zaben Amurka na shekarar 2016 Lauyan shugaban kamfanin fasahar sadarwa na kasar China ya ce zai nemi kotu ta dakatar da shari'a da take yi wa Meng saboda wasu kalamai da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a baya. Babbar jami'ar kudin Huawei Meng Wanzhou ana mata daurin talala ne a kasar Canada yayin da take jira ko za a mika ta zuwa ga Amurka inda ake neman ta bisa zargin aikata laifin damfara. Meng da lauyanta Scott Fenton sun bayyana a gaban kotu a Vancouver a jiya Laraba.
Masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta garago da Abdul Aziz Turo ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri.